Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako da har yanzu muke tare da wakiliyar muryar Amurka Medina Dauda dake Abuja a Nigeria. Za mu ci gaba ne da jin matakan da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative ke dauka wayar da kan mata da matasa don kubutar da su daga mummunar dabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun kwayoyi. To masu sauraro, yanzu zan sake mika ku ga Madina a Abuja.
Mu dai mukan fadakar da su ga abin da ya kamata, abin da zamu iya mu taimaka wa rayuwarsu, sai mu taimaka musu. Ko da mijinki ya mutu, wannan halin da kika shiga ba shine zai taimaka wa rayuwanki ba. Ko kuma in ma mijinki baya biya miki bukata, ko ya gudu ko ma kishiyoyi kuna da yawa ba za ku iya kula da kanku ba, wannan halayen da duk basu ba shi bane zai taimaki rayuwanku.
Ta yaya kuke sa ido akan waɗannan mata da kuke kokarin koya ma sana'o'i?
Eh, muna da abunan kaman ta abauci, muna nan office ɗinmu yana Tambayi Estate. So muna da members da akan je a duba, yawanci akan duba mu gani suna yin aikin ne, don wasun su gaskiya sukan gudu. Ko ya kike akwai
ma kokarin da kuke musu,
kokarin da muke yi gaskiya sukan gudu wasun. Kin ma mun sa musu hanya ne kyau da su da Allah wannan. So dan haka wanda muka iya mu tara, mukan tara su, mukan duba, muna duba mu ga lallalle ana koya musu wayannan aikace-aikacen. Wanda muka ga dai sun dauki, sun sa niyya, suna so su koya, in suka sa niyya muna taimaka musu.
To bari dawo gare ki Zainab. Dazu mun tsaya akan gidan drama. Shi wannan bincike da kuka yi har kuka gano gidan drama din, kun yi binciken nan tare da haɗin gwiwa da hukumomi ne na tsaro ko a'a daga hirarraki da kuke da waɗannan yaran ne?
Eh, to ba za mu ce hukumomin tsaro su suka taimaka mana ba, saboda a gaskiya daga mu ma namu binciken muka binciko da cewa akwai wurare kamar haka. Kamar wuraren da nake gaya miki yanzu, banda gidan drama da nake gaya miki, akwai inda zaki je a yanzu daga karfe 4 har zuwa dare zaki gansu. To daga bincikenmu ne, ai sai ka san matsala, sannan ka san inda zaka
magance
shi. So daga namu binciken da kuma taimakon wasu daga cikinsu, ki san idan kina son kai hurda da su, sai ka zo nasu level din.
Ka saukar da kanka daidai matsayinsu.
Yawwa, za ki ga idan kin zauna da su suna hira da ki, za ki ɗauka maganan da suke, dan za su ɗauko miki wannan labari, su ɗauko miki wancan labari, har da dai na shirme. To amma a cikin shirmen ma za ki binciki ɗauko wani abu daga cikin shirmen nasu.
So kuna zuwa musu a matsayin abokanai ko kuma ƴan uwa masu neman kawo musu taimako?
Yawwa, me yiwuwa sun zo abin, sai ki siyo ko nama haka nan ku zauna tare ko drink, dan za su tambaya a kan me zan baki labari, ina ruwanki da ni. To sai kin dole sai a yi hakuri. Abinda muke yawan yi, muna mu'amala da yara matasa, mukan sa su maimakon a ce yaro ya dawo daga makaranta bai da abin yi, kin ga sports yana
wasannin motsa jiki,
wasannin motsa jiki. So yawanci zaki ga shi me wannan zaka ga yakan je ya haɗu da yara, ana buga kwallo, ana tennis. To mafi yawa daga nan ma har muna samun wasu yara da wani kungiya da muke aiki da, ana ce mishi Unixa Foundation. Shi kuma wannan kungiya yana in partnership da American haɗin gwiwa da ofishin jakadancin America. To mukan yi exchange program inda yara za su samu su je makaranta a ƙasan waje. Duk dai daga cikin bincikenmu da kuma wasannin ayyukan da muke da wasan motsa jiki da ake faɗi, daga nan sai ka ga okay, ka samu talent, yaro ya iya buga kwallo, yaro ya iya tennis, sannan an taimaka musu. Sai mu nuna musu da cewa idan kai kana shan kwaya ko kai shekara 20 ka je kana buga kwallo, idan aka binciko kana shan kwaya, kaga wannan kariya ɗin kai ka fito daga inda babu, an samu an taimake ka, an kai ka kasar waje, ka yi makaranta, ka zama footballer. In ka bata wannan rayuwar saboda akwai bincike da cewa ka taba sha, zai zama maka matsala. To ajiyan nan muna tare da irin waɗannan yaran, kafin su yi kwallo zamu yi hira da su, in suka gama kwallo zamu yi hira da su. Sai wani kawai sai zai samu wannan da nake ce muna mu'amala da shi, sai zai yi mishi magana cewa da Allah wallahi yanda yake kai yana neman kamar naira 100 ne ya fara jin wani iri ne kai a jikin shi
sai ya sha
sai ya ce mishi amma ka sani fa gaskiya bana bada irin kuɗi ma wannan abin sai ya ce muna ɗan unguwa muna nan tare kai ma ka san mu ma zaka nemi taimako a wurin mu to kin ga kuma illan irin yaran nan wani lokaci idan baka bada ba da su za a hada baki a zai maka illa so dole ne ga mishi naira 100 sai ya ce mishi amma ka san ni bana so sai ya ce naji ni ma ai ina kokarin in daina ne zai daina ba zai daina ba kai dai naka dai ka taimaka musu zaka dinga jawo su ne to mu kin ga mafi yawa abinda muke kenan to sai yanda dai zamu jawo hankalin su in ka jawo hankalin su ka tallafa musu yara dole su je makaranta yara dole in ba ma makaranta kadai ba idan yaro ya je makaranta idan ya gama makaranta ya zama da cewa an koya mishi sana'a a cikin makaranta so by the time yaro yana fitowa yana da wani abin da zai yi amma yara ba ma makaranta iyaye ba su da kuɗi ya kamata a ce a Nigeria makaranta daga primary zuwa secondary bai kamata a ce mutum iyaye sun biya ba ko naira daya amma wani lokaci sai
ga kamata ya zama kyauta
free of charge ya kamata ko yaro ya je makaranta
to jama'a anan za mu sake dasa aya a madadin wakilin murya Amurka Madina Dauda ni Binta Esero da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya.